这么大一张。
一张一类。
好，我们现在念起来高举高举。بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يا قارة هذا مؤيو ثلاثة عشرين دقوة قوات رمضان شكاة دولة داري هل أربعين دبيار وانده يدي دبيو قوات يفر شكاة دولة عشرين دقوة حديدي وانا رانا دمكي قرأت متكين تفسير القرآن ميجرما وانا وتابع الفرما الله تعالى يكتوى يا أيها الناس يا كومتاني اعبدوا ربكم كبوتام أبنججنكم الذي خلقكم وندي هلتيكو والذين من قبلكم هم يهلتي وندي سكا زوكا هنكو لعلكم تتقون سودك سامتك واه الذي جعل لكم الارض فراشا وبنجي شيني ونن وندي شمبدا بك كسا اذا ما شمبدا يا كنا تاكا واه والسماء بناءكم يسنيا مكو سما تدمر في غيتا كسا وانزل من السماء يسكر دك سما ماء ونروا فأخرج به دو نروى سيؤبنجي يبتو من الثمرات نعي مرمري رزقا لكم واتو أبن دا كجي أزتوا دسو فلا تجعلوا لله أندادا داك كركو سنجا ما أبنجي أبا تاريا وأنتم تعلمون الهالي كنا سني إذن بابا تابا جي مفار تفسير واندن آية مجرمة آية تيد مكتي تتي فرقم أمني دا الله تعالى يهي سورة البقرة سورة البقرة كمان دا مكتبدا ko kuma kamar da kowa ya ga yanda muka tafsirin ayoyin na farko ayoyin farko suna magana kan mu'minai aya biyu suna magana kan kafirai ayoyi goma sha kuma suna magana kan munafikai daga nan Allah ta'ala bai sake yin wani umarni ba bai wani umarni ba sai wajen ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da ya tashi yin umarni kuma sai umarni da abota ma Allah abota masa shi kadai akai tashi da bauta wannan dai nuna maka cewa addinin musulunci wato farkon abin nema shine wato a nemi jama'a wanda suke shirka ma ubangiji su daina shirka wannan shine farkon abin nema Allah ta'ala annai yake cewa u'budu rabbakum kubuta ma ubangijinku sai can karshe kuma kika ce fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya ma ubangiji wasu ababan tarayya wa antum ta'lamun alhali kuna sani to ita shi da ma tauhidi kamar yadda aka sani kalmatu tauhid la ilaha illallah zaka ga abin da kake fada shine wato ka tabbatar cewa ba za ka bauta ba kowa sai Allah ba kuma sannan kuma ka kore duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba a duniya ka ce kai ba za ka bauta masa ba kai fito na fito da shi kai nuna kai bara'a da shi kai hannun riga da shi za ka Allah ta'ala ka shi kadai za a bauta ma a daidai lokacin kuma da za ka fito ka nuna cewa ba za ka bauta ma wani Allah ta'ala ba to a wannan gaba na cewa za a kadaita Allah ta'ala da bauta ba za a sanya wuce ababan tarayya ba akan shi za mu tsaya mai wasu bayanai wanda muke jin cewa lallai zai amfana da mu duka akwai abin da idan muka yi sunan shi tauhidi wannan wajibi mu kawo shi wanda in babu shi to mun girgije imanin baki daya akwai kuma abin da yayi wannan kamalan tauhidi ne idan mutum ya zo da shi ya zo da kamalan tauhidi idan bai zo da shi ba ya zo da tawayin tauhidi to wadannan abubuwa fillafillan bayanan su yana cikin littafai na aqida yana cikin littafai da aka rubuta na kitabun tauhid to amma kuma tunda an zo kan gaba babu laifin mu faɗi wasu da abubuwa daga ciki saboda ka samu faida. Abu na farko da ya kamata a fahimta shine wato nan da Allah ta'ala ke cewa la taj'alu lillahi andadan, kar ku sanya ma ubangiji ababan tarayya. Ana saba ubangiji ababan tarayya ta abubuwa guda biyu, ko dai shi kansa bawan ta aikin da zai yi da sunan bauta, ya je ya bauta ma wani Allah ta'ala, to wannan kaga a bauta ne ya je ya ba ma ubangiji da wani abu da wani, ko ku a aikin da ubangiji yake yi na ruwan sama, na halitta, na ba da arziki, ya je ya dauki wannan aikin ya je ya ba wani ubangiji. Ta hanyar nan guda biyu ne ake yi ma ubangiji, ake sa mushi tamka, ake sa mushi abokin tarayya. Ko dai mutum ya tashi zai yi bautan Allah, sai je ya bauta ma wani Allah daga aikin shi bawa din kenan. Ko kuwa ya zama da wato shi ba wai aikin bawan ne ba, a aikin da ubangiji yake yi wanda nashi ne kadai ba wanda ke taya shi, shi kadai yake abin sa, kamar halitta, kamar ba da arziki, kamar gin ruwan sama, kamar biyan bukatu na alkhairi, kamar tunkula dukkan shari, kamar wato kaddaro ma kaddaro talauci ko kaddaro wato arziki da yalwa arziki, wanda wannan aikin ubangiji ne. Idan mutum bawa ya je ya dauka ya ba mahaluki ɗaya daga cikin wannan abubuwan, to kaga aikin ubangiji ne, je ya ba wani ubangiji, wannan kuma shi ma shirka ne. Saboda haka bawa yana tsakanin abubuwan nan guda biyu, shirkan da yake yi ko dai shirkan da aikin shi da zai yi na bauta. Allah ta'ala yana cewa iyyaka na'budu, ko ku zama iyyaka nasta'in, a cikin abin da ubangiji ke yi na ya taimaka mishi, na ya biya mishi bukatun sa, na ya halitta wani sama, ya sai ma ubangiji wannan ya sa mishi abokin tarayya. Shi da malamai suka ce nan da Allah ta'ala yake cewa iyyaka na'budu, a can ayan farko da ayan fata da makaranta, iyyaka na'budu wato yana magana akan aikin bawa ne, iyyaka nasta'in kuma yana magana wato tauhidin da ake ma ubangiji a rububiyya, shine tunda ba zai yi ka tambayi wanda shi ka san bai da arzikin da zai baka ba, kamar yadda aka sani wanda ya rasa abu ba ya bada shi. To idan ka ce Allah ya taimaka maka, ai sai ka yarda cewa ubangiji shi ya halicce ku mai arziki ne. Saboda haka wato kashin bayan kadaita Allah da rububiyya aikin sa kenan, lordship na ubangiji shine wato iyyaka nasta'in. Kamar yadda kashin bayan kadaita Allah da bauta, divinity sa shine cewa da kai iyyaka na'budu. To a wannan abubuwan ne guda biyu ake samun wato bama ubangiji da wani, ake samun ababan tarayya. Saboda haka za mu fara magana akan wato tarayya da ake ma ubangiji a bauta shi kansa. A bauta abinda bawa zai yi, aikin bawa wanda shine ake kira bauta. Shi aikin da bawa yake yi da sunan bai ma bauta ma Allah, yana tsakanin abubuwa guda biyu. Yana tsakanin duk wani bauta da za ka ga muke yi, wato baya wuce abubuwan nan guda biyu. Ko dai mu yi saboda muna son ubangiji, mun yi muna son ubangiji muna girmama shi, ko ko a'a mun yi saboda muna kaskantar da kai ga ubangiji, muna cewa ubangiji shine mai girma. Saboda haka duk bautar da muke yi muna yin shi ne bainal hubbi wa dhul, bainal hubbi wa tadallulillahi ta'ala. Duk bautar da muke yi muna yi ne wato saboda san ubangiji da muke yi, sannan kuma ji da muke yi cewa shi yana sama da mu makaskantansa ne, mu bayin sa ne. Saboda haka wajibin bauta masa, a matsayin shi na mai halitta, a matsayin shi na mai girma, a matsayin shi wanda ya cancanta, mu gode masa saboda halitta da ya mana. Saboda haka shi tauhidul ibada, kareta Allah ta'ala da bauta, shine wato bawa ya zama ya rike ubangiji shi kadai, shine wato mafi kololin wanda yake so, mafi kololin wanda kake so dole ka cewa wato ubangiji ne shi kadai, kuma shi kadai zaka bauta ba, sannan kuma shi kadai kake girmamawa, shi kadai kake girmamawa na kololuwa. Sannan idan yayin da zaka yi da'a ne wato na bai daya ga ubangiji shi kadai, duk wani abu da zaka je ka nema kusanci zuwa ga Allah ta'ala, to Allah ta'ala shi kadai zaka ba wannan. Saboda haka kaga anan zaka kadaita ubangiji da soyayya, ba zaka so wani ubangiji ba sai yayin da soyayya take cikin soyayyan ubangiji. Yanzu yayin da muke son manzon Allah, yanzu soyayyan manzon Allah muna yi ne saboda muna son ubangiji, haka soyayya da muke ma manzon Allah tana bin soyayya da muke ma Allah ta'ala ne. Yayin da kake son wannan soyayya ta ibada kenan, yayin da kake son wani saboda addinin sa, to yanzu wannan kana son shi ne saboda soyayya da kake ma ubangiji, saboda ya bi ubangiji, ya bi Allah, ya bi manzon Allah, sai ka so shi. To wannan shi tace soyayya ta bauta. Saboda haka to irin wannan soyayya Allah ta'ala kadai yake ma, sai kuma duk wata hanya za ta tike zuwa ga soyayya ga ubangiji. Kace kana son Allah, kana son manzon Allah, za ta tike zuwa ga soyayya ga Allah ne. Kace kana son sahabban manzon Allah, shi ma wannan zai tike zuwa ga soyayya ga Allah ta'ala ne. Kace kana son ruwan mumuni, shi ma wannan zai tike zuwa ga soyayya da kake ma Allah ta'ala ne. saboda haka to shine malamai suka cewa kaga in ana son a gaida shi magana shine wato gabaki ɗaya bautan da kake yi kana bauta ubangiji ne saboda shi kade kake so ba babu wani wanda ka yadda ka sashi a zuciya wanda ba ubangiji ba babu wanda ka yadda ka sashi a zuciya wanda ba ubangiji ba daga wannan ne kuma zaka samu kaga baka girmama kowa sai ubangiji sai wanda kuma ubangiji shi a girmama baka tsoron kowa sai ubangiji baka kuma wato fatan wani ya maka wani abu irin fata ta ibada kamar yadda muka faɗa lokacin da muke tafsiri iyaka na abudu iyaka nasta'in sai ubangiji baka fatan wani wato ya fi maka zinubanka sai ubangiji baka yi mawa kowa alwashi sai ubangiji baka yi tawakkali kace ka dogara ga wani sai dogaro ga ubangiji saboda haka duk abin da yake na ubangiji ne zai bashi abin sa ba za ka yi komai ba sai duk abin da zaka yi na rayuwarka zaka fuskantar da shi zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so ya yi da shi to wannan shine wato ka kaita Allah ta'ala da bauta to shi shirka a wannan wajen da Allah ta'ala yake cewa falasaja'alu lillahi andada kar ku sanya mu ubangiji ababan tarayya shirka a wannan wajen shine wato mutum ya kamanta yana wato asali ta inda wato shirka ke faruwa ibada shine bawa yana kokarin kamanta wato wani mahaluki ne da ubangiji wannan shine yanda ake samun shirka a ibada bawa yana fara yin wannan ne wajen wato ya samu wani wanda ke mahaluki ne abin bauta ne sai ya daga shi sama ya kai shi matsayi na ubangiji saboda haka wato duk wanda ya fara da soyayya duk wanda ya so wani mahaluki irin sai da yake ma ubangiji ba balle ma a ce yafi san wannan mutumin akan soyayya da yake ma ubangiji to wannan kaga yayi ma ubangiji shirka ya gwama ubangiji da wani a soyayya Allah ta'ala yana cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah yace daga cikin mutane akwai wanda yake wato gwama ubangiji da wani a wajen soyayya yana son wadannan wanda yake ababan tarayya ga ubangiji kamar yanda ake son Allah ta'ala mumune kuwa su suna tsananta soyayya ga ubangiji shi kadai saboda haka to wato mun talak matashiya na wato a gwama ubangiji da wani abauta shine wato ka kadai tashi ya zama daidai da ubangiji a wajen soyayya tun a farko tukuna wannan shine wato dalilin zaka ga wanda ke zai bauta ma shehin sa wanda ke zai bauta ma annabi isa wanda ke zai yi kaza wanda ke zai maka zaka saboda an riga wato shi wannan mahalujin za a yi sama da shi a daga shi sama ya daidai da ubangiji to wannan shine wato matashiyar inda ake samun shirka a ban kasa ya zama dan adam ne ko kuma mahaluki ne an zama an kai shi kasama yana neman ya zama daidai da ubangiji wannan shine wato hanya na farko da malamai suka ce wato ana ake samun shirka a ban kasa musamman shirka da yake da alaka da shirka ta bauta ta aikin bawa haka kuma yayin da mutum zai yi wani abu na da'a ko da girmamawa sai ya zama yana kokari ya gamsar da wannan mahaluki din yana kokarin wato ya gamsar da wannan mahaluki din to kaga yayin da kake son ka gamsar da wannan abin halitta kaga ba za ka yi haka ba sai kana jin cewa wannan yana da tacewa a kanka sai ka daga shi yayi matsayi irin ta Allah ta'ala to wannan shine bangare na farko da ake samun shirka bangare na biyu da ake samun a gwama ubangiji da abauta da wani sa shine wato wajen atazallul wajen kankan da kai ba wa shi ma'anan ana samun wato wani lokaci kaga yayi ma Allah ta'ala shirka a wannan babi ta yanda wato zai je ya kaskatar da kanshi ya miƙa wuya ga wani Allah ta'ala shi kadai ya kamata a miƙa wuya ga gare shi mazala yayin da muka sallama ma sunnansa yayin da muke mazala da'a wannan da'a muna yi ma Allah ta'ala ne saboda shi yana sada mu da abin da ubangiji ya faɗa ne saboda haka shi kashi mazala in an lura ba wai muna masa da'a ne wato saboda a matsayin shi na dan adam ba a'a muna yi masa da'a ne a matsayin shi na manzon Allah ne shi wato shi ma duk wani wanda zaka yi ma da'a in dai da'a zaka zama tana karkashin da'a ga ubangiji ne to wannan ka kai ma ubangiji da'a ne amma yanzu ya zama kana wato fuskantar da wadaya da wasu daga cikin da'awoyinka da kake yi ga wani Allah ta'ala to anan kaga ka kamanta Allah ta'ala da abin halittar sa anan ne zaka samu wani lokaci wani zai ce zai yanka saboda wani Allah ta'ala yace zai yanka misali saboda san annabi Isa yace ya yanka saboda san annabi Isa zuwa nan ya zama yayi shirka shi sai a ce maka ba za a ci wannan abin yankan ba idan mutum yace ya yanka saboda annabi Muhammadu yace me kake nufi saboda kana so san sa soyayya na a matsayin shi na manzon Allah ko a matsayin shi na cewa shi din ma kana neman yaddan shi ya baka lada idan yace shi saboda yana san manzon Allah ne yana girmama shi yanda ake son ubangiji wannan ba za a ci ba koda manzon Allah ne ya yi saboda wannan wannan abin da yanka koda ya kiyasu nan ubangiji ta zama mushi haka zalika wanda za su zo su kira suna yanka abin da suka yanka saboda girman abin Annabi Isa saboda san Annabi Isa saboda kaskantar da kansu zuwa ga Annabi Isa Annabi Isa ya ka wato su kara samun shiga wajen Annabi Isa to wannan idan aka yanka saboda Annabi Isa saboda wannan naman za a ci shi ba saboda an gwama ubangiji da wani ubangiji a bauta a soyayya da kuma kankan da kai wannan Allah sai an fahimci wannan haka zalika duk wani wanda ya yanka saboda wani shehin sa in an ce ga annabawan Allah Annabi Isa da daga cikin ul azmi na rasul an ce shi kashi manzo Allah babu kamar sa a ce halin da ubangiji yayi amma idan an ce idan an yanka saboda Annabi Isa ko saboda manzo Allah ba za a ci ba to ina ga wanda zai yanka kuma saboda wani shehin sa saboda haka duk wani wanda ya yanka saboda wani saboda yana girmama shi saboda yana san sa saboda yana neman lada wajen wannan mutumin saboda yana ganin wannan mutumin idan ya yanka zai ƙara samun shiga wajen Allah ta'ala ko a wajen shi shi kansa to yanzu wannan abin da ya yanka mushe ba za a ci ba saboda Allah ta'ala ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wato Allah ta'ala kar ku sanya mu ubangiji kini ko wani wanda abokin tarayya ga Allah ta'ala alhali kuna sani shi yasa wato Allah ta'ala cikin suratul an'ami yayin da yake ba mu kissa na larabawa suna da wata al'ada suka zabo su daga cikin abin da suke ake ci suka ce mai kaza ba za a ci ta ba mai kaza ba za a ci ba mai kaza ba za a ci ba dabbobin ni'ima suka zaba haka nan babu dalili sai dai kawai wani kawai ya zauna haka nan ya ci ya koshi sai ya gaya musu dokoki dan kuma su faranta mashi ne kuma suka amsa saboda su bisa zuciyarsu to Allah ta'ala da ya tashi kawo kisan nasu sai ce ai wa hum bi rabbihim ya'dilu ai su kawai suna daidaita wannan Allah ne da Allah ta'ala wato yanda ubangiji yake bada doka ya ce a ci wannan ka a ci wannan ku ci shanu ku ci wato rago ku ci tinkiya yanda ubangiji ya ce a ci wannan ya ce kuma ka a ci alade kar a ci kaza to shi ne su ma yanzu san zuciyar shi yake san ya ce to ku ci kaza kar ku ci kaza to shi ne Allah ta'ala yake cewa bal hum bi rabbihim ya'dilu wannan ai kawai suna daidaitawa ne da ubangijin su suna kokarin su daidaita ubangijin su da san zuciyar su ko kuma da wanda yake ba su doka saboda haka diya inda wato mutum ya yanka wani abin yanka ya yanka saboda yana son wato yana neman shiga wajen wanda ya yanka saboda shi ba wai ya yanka saboda Allah bane ya yanka saboda yana neman shiga yana neman ba shi lada yayi saboda soyayyar shi ga shi wannan mutumin ya yanka saboda shi wannan mutumin saboda wato ya kaskantar da kai ya kara neman kusanci da wannan mutumin to kaga yanzu wannan yayi ma ubangiji shirka a bauta wato kuma kwatan kwacin haka shine abin da Allah ta'ala ya faɗa mana cewa qul halumma shuhadakum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina wal ladhina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun ja Allah ta'ala yake cewa to ku zo da shaidanku ku zo da wasu shaida za ku ga cewa ubangiji ya haramta kaza da kuke cewa ubangiji ya haramta kaza kar a ci to waye shaidanku waye shaidanku to inda suna san bisa zuciyarsu ne kakka bisa zuciyarsu haka Allah ta'ala yake gaya masa Allah kawai suna kokarin su gwama ubangiji ne da wani abu da san zuciyarsa a wajen bauta to haka zalika shi ma yayin da wani ya yanka wani abun yankansa saboda kawai yana neman shiga wajen wannan wanda ya yanka saboda shin saboda yana kaskantar da kai gare shi yana neman lada a wajensa to yanzu wannan abin da yayi wato bai halaka a ci ba ma kuma wannan yankan da yayi yanka ne na shirka ba za a ci ba manzo Allah a cikin hadisi sahihi muslim yana cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah ta'ala ya la'anci wanda yanda ya yanka saboda wani Allah ta'ala anan kaga ba muna cewa kawai mutum ya ce ya yanka saboda bakon shi ba ko mutum ya ce ya yanka saboda wato yana son ya ci ya ce ya yanka saboda wato iyali ya rata mu iyali wannan kaga ka yanka wato saboda wa ma ubangiji ya halatta maka wannan shi wannan ya shiga cikin kayan yanka saboda Allah ma shi kansa saboda ubangiji ya halatta wannan to amma mutum ya ce a ina yankawa ta ibada yanda muke laye dan mu ne dan Allah ta'ala mu samu lada wajen shi yanzu je in yanka saboda manzo Allah misali koko zan je in yanka saboda Annabi Isa to koko zan je in yanka saboda wani shehi na to yanzu wannan yankan da ni yanka ne na mushi kuma bai halitta a ci ba kuma wannan yanka ne na haramu haka zalika daga cikin abu da mutum zai yi saboda wato dan ya nuna cewa yana son wani mahaluki kuma zai bauta mishi shine wato yaje yana yin tawafi a wani waje idan ake misa kake da wafi Allah ne yace ku dinga da wafi a waje in nace da wafi ina nufin kare kaina ba wai dole sai an yi da wafi so gobe kai ko irin wannan ba a'a ya zama duk bayan wani lokaci zaka je ka kai ka kawo a waje idan aka ce misa kake da wafi sai ka ce ai saboda wurin na wuri ne mai daraja akwai daraja akwai samun lada duk idan ne addu'a a waje ana samu sai ya ce to ubangiji ne yace ka je kai wannan idan ubangiji yace ka je kai wannan kaga yanzu kana bauta ma Allah ne a waje idan kuma a kana yi ne saboda wani mahaluki ya ce ka rika yin wannan abu to wannan abin da kake yi ya ka gwama shi da ubangiji Allah ya ce fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu kar ku gwama ubangiji da kowa wajen bauta wannan abin da kake sunansa bauta saboda kai cewa zan je in yi dawafi zan je in yi kaza a wani wuri ina kada kaina a waje ko a kabari ko a wani waje da nake cewa ya daraja duk wannan malamai suka cewa wannan haramun ne duk wanda ya haka kuma ya yi ma Allah ta'ala shirka sanan daga ciki kuma wato gwama ubangiji da wani wajen bauta shine wani ya baka wata doka da ta sa'amu Allah ta'ala ta sa'amu dokan manzon Allah kuma kai masa da'a Allah ta'ala cewa la ta'ata lima khaluqi fi ma'asil khaliq to yanzu ya inda wani ya ga ya baka wata doka ka san cewa wannan dokan ta sa'amu Allah ta'ala kai masa biyayya to yanzu ka rike wannan wanda ya baka wannan dokan a matsayin abokin tarayya ga ubangiji Allah ya cewa ablahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah suna da wasu ababen tarayya da suka sharanta musu wani abu na addini da ubangiji bai izini ba wato idan wani ya baka wata shari'a wata doka yace kai kuma ba tare da izinin ubangiji ba to yanzu ka gwama shi da ubangiji ne shi da Allah ta'ala kira shi shuraka ababen tarayya to shi ma yanzu wannan idan mutum aka yi ma wani mahaluki haka ya baka umarni bayan ka san wannan umarnin ba ta ubangiji bace to anan Allah ta'ala kace ma fa taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu to yanzu ka gwama shi da wani ka rike shi a matsayin tamka ga ubangiji kuma wannan abin da kai sunan shi shirka saboda haka bawa abin da ake so game da sha'abu duk wani soyayya da zai yi ya mai da soyayya sa gabaki dai saboda Allah ta'ala duk wanda kake so kana san shi ne saboda soyayyan da kake ma Allah ta'ala maza Allah yanzu kana san shi saboda soyayyan da kake ma Allah ta'ala wato malamai da kake san su kana san saboda soyayyan da kake ma Allah ta'ala musulmai da kake san su kana san saboda soyayyan da kake ma Allah ta'ala duk wani iyayenka da kake san su akwai soyayya ta dabi'a to amma kuma ololon soyayya da zaka yi ma iyayenka su ma kana san su ne soyayyan da kake ma Allah ta'ala idan ka sake wani saboda kana san shi ka daga shi sama ya zama yayi daidai da ubangiji a irin wannan soyayya din to shi yanzu kayi ma ubangiji shirka a bauta yanzu wannan zai iya fitar da mutum daga musulunci baki daya mutukar dai yana son wannan mahalukin irin yanda wato mu'mini ke san Allah ko irin yanda ke san Allah ta'ala Allah ta'ala ya kyauta saboda haka kaga asalina na kowane shirka asali na shirka da ake yi da bawa zai yi abinda bawa zai yi a aikace na bautan Allah to asalin wannan shirka din tana samo asali ne yayin da yake yace wani mahaluki da yake so bari in daga shi ya kai matsayin ubangiji to ana ake samun shirka to banda nan kuma inda ake samun shirka shine wato a wajen tazallul lillahi ta'ala khudu'an lahu wa istislaman lahu ta'ala wa qiyadan lahu wato ya zama a in kun lura akwai lokacin da muke bauta ma Allah saboda muna son sa wannan soyayya ce ta fitowa fiye a wannan bautar yanzu yayin da muke yanka saboda Allah saboda muna son ubangiji muna girmama shi yayin da muke ma ubangiji sallah saboda muna son sa akwai soyayya take fara zuwa tukuna to sannan kuma a sallar kuma yanda muke ramkafawa mu tashi mai ruku'i mu sujada mu je mu sa goshin mu a ƙasa wannan abin da muke nuna wa ubangiji shine mu makaskanta ne gaba da shi mun kaskantar da kanmu wato shine muna abin da ake kira wato absolute submission or resignation to the will of Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan abin da muke ma ubangiji mun ji cewa to mu ƙasa muke shi ubangiji shine a sama wannan shine at-tadallul mun kaskantar da kanmu ga ubangiji to shi ma irin wannan kaskantarwa din ba a yi ma kowa irin sa sai ubangiji idan bawa ya zama ya ga wani wanda yake gani yana da girma sai ya ga to bari in kai shi matsayi irin na ubangiji kai mishi wani abin da ubangiji kare yake ma irin wannan to yanzu ka hagwa ma ubangiji da bauta da ake masa na kaskantar da kai a tazallul da ake ma ubangiji yanzu ka hagwa ma shi da ka hagwa ma ubangiji da wani a wannan babu yanzu kaga kamar a yanzu wani ya ce zan yi ma yanda muke ma ubangiji sallah din raka'a uku ko hudu ko biyu wani ce ni ma bari in yi ma wani mahaluki na wani shehi na wani wanda nake so yace ai shi mahaifinsa zaka kan kana kallon wasu daga cikin mangalu na rashin kyautawa da indiya ke yi ma ubangiji zai iya kallon mahaifinsa ce ai shi mahaifinsa shine ubangijinsa wato shi abin da yake magana shine wato wanda yake ayo ai ba ma India ba yanzu matasa ba ai sun san akwai kalma da ake yawan amfani da ita a fagen wasanni ai ce ai wani shine idol idol din sa wannan kalman ba daidai bane ya kamata mu kula kuna kallon wasanni wato hanyar sha'anin ubangiji ba hanya ne na wasa ba kace wai wani saboda kai kana son kwasan sa ya iya wasa kace idol din ka idol ba idol ba shine fa wato abin bauta in kace kai wani shinari aka ce idol shine wato ka mai da shi wato wani abin da zaka dinga bauta masa dama soyayya kuma ana gina ta ne akan soyayya wato bauta ana gina ta ne kan soyayya da kuma kaskatar da kai duk bauta ana gina ta ne kan wannan sau da aka wannan kaga dabba daidai bane sai zaka yanzu ka ce zaka so wani ko ka ce zaka mishi sallah wace ka ce bari in ma wani sallah yanda mun yake ma ubangiji yanzu wannan abin da kai kai shirka haka zalika yanzu ka ce yanda kake rakafa ma ubangiji yanzu yayin da zamu durkusa ma ubangiji mu roka har ubangiji yana cewa wato mafi lokacin da ya kamata mu yi ma ubangiji addu'a shi lokacin da muke sujada to a lokacin bawa baya jin wani girman kai babban abin da zai girman kai din dama fuskar sa to yanzu ya sa fuska a goshi a kasa sau da aka to ya dace a lokacin da in yace ya ubangiji girman ubangiji zai ci wai na can sama dama ya daukaka sai ce to na maka wannan shine wato abinda yasa za ka ga yayin da ka shiga halin sujada da kai addu'a ake amsa ba da kai addu'a kamar yan kawo ka sai amsa to yayin da ka ce irin yanda ake rankafa ma ubangiji ake rukuma masa a ce kai ma yanzu wani mahaluki ka ce ai dole dole haka zaka rika masa irin wannan zaka masa sujada ko zaka rika dan sudda masa kai al-inhina'u lit-ta'zimi wal-ihtirami wat-taqdir in jama'a lamai mutun ya kace da sudda ba wani kai ko ya durkusa zan ya ce zai kashe shi ko ya ce a in ya ganshi daga nesa zai ce sai ya tuma a kasa tukuna to yanzu wannan abin da yake yi shi ma wannan ba daidai bane wannan abin da yake yi ba daidai bane saboda me saboda wannan abin ana yi ma ubangiji ne shi kadai kankantar da kaskanta wato ana yi ma ubangiji ne kadai wannan mazalla inda zai bar wannan da ya bari ana masa da ya bari ana masa amma bai bari ana yi masa ba sai ya hada sabai da yawa sun zo sun shiga wasu garuruwa sun ga yanda ake ma shugabanni suna addini wasu shugabannin su sun ga yanda wasu in za a gashi sai an yi haka da kai tukuna wasu sai an durkusa wasu sai an makwanta yanzu ban sani ba na kila yanzu a cikin kantar da social studies ba in ana da can da ake koya mana social studies za ka gani kowa na kawo al'adarsa mu mu durkusa Hausawa wasu kwanta wasu sai kaza to wannan kaga duk ana mu ubangiji ne wannan duk ana mu ubangiji ne wannan al-inhina wato ka zama ka durkusa saboda kana girmama wanda kake durkusa ma saboda shi to wannan ana mu ubangiji ne shi kadai Mu'az ibn Jabal da yaje Sham yaje Sham sai wato sai ya ga yanda ake girmama wato shugabannin su a can da yazo kawai sai ya durkusa ma manzon Allah durkusawa ba lalle in durkusawa da ake a can su ma ba wai durkusawa suke yi ba in ka je ka ga ka san al'adun su mutanen Sham a galibi al'adun sun rumawa ne to ba durkusawa ake ba in ka je ka duba al'adun in ka je ka duba history and philosophy of science wata kila zaka ga yanda suke durkusawa su durkusawa ne suke kawai suna dan sun kuyar da kai ne so ba wai irin namu ne yanda sai a durkusa ba amma shi ma da yaje sai yake kanta Allah zalla ya kamata amma haka ga wanda yake sada shi da soyayya ga Allah ta'ala da dano sai ya ce zai manzo Allah haka sai manzo Allah yake cewa a ya hana shi to wannan ina ga mu yanzu da zaka gani yanzu a mun riga mun kallafa ma yaran mun kallafa ma duk al'umman mu muna ganin wannan wani siga ne na girmamawa dole sai ya jirkusa ya gashe mu wannan ba daidai bane ya kamata kuma duk malamin zai iya kawo gyara a wannan babu ya kawo gyara saboda ubangiji ba zai tambaye ka akan abin da aka matsa maka ba kai idan misali ba yabinka ko wani wanda yake yana ta cewa akan ka ya matsa maka a bayan da ka iya kai to amma kuma wannan bai bada dama shi kuma haifin kuma Allah bai tambaye shi ba idan su iyayen mu duk sun matsa mana misali mu kadara to kai yazo ai ilimi yazo maka ba daidai bane kuma yazo kace wa danka sai ya durkusa maka ba daidai bane ila iya kai zaka koya mushi wato zaka koya mushi zama ya da ladabi ya da ladabi yayin da zai maka magana kai yana magana wani tsakai tsakai haka ko yayin da kake zaune kai tsaya maka akai haka wannan duk ba daidai bane dama ko a ladabi ai ko a hankalce ma ba daidai bane ta ba kuma babu abu zaka ce kana wai kuna zaune kuma kace sai ya durkusa ko kana zaune yace sai yayi wani abu irin wannan wannan duk ba daidai bane hadisai da yawa Allah ta'ala mazala yayi hani game da wannan daga cikin hadisai akwai hadisi dake a cikin sahihi na Ibn Hibban mazala yake cewa ma yan baghi li ahadin an yasjuda li ahadin bi kamata ba fafau bai dace ba fa wani yayi ma wani sujada sujada nan ba wai dole sai mutun yayi wani sujada da dugo shi ba durkusawa ake magana a nan durkusawa ake magana a wani hadisin musaddad al-hakim da sanadi sai ingantacce yake cewa law kana yanbaghi li basharin an yasjuda li bashar la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha, inda ya kamata wani mahaluki yayi ma wani mahaluki sujada, to da ni a ra'ayina wanda zan fara cewa a mishi sujada shine mace ta yi mamujinta, wato manzo Allah kaga shi bai dace a masa ba kenan, ai manzo Allah ya matsayin sa yafi na mujinta amma shi bai dace a masa ba, shine yake cewa to da sai dai in ce mace ta yi mamujinta amma dai ni bai dace a mun ba. A wani hadisi yana cikin wato musanna ad-darimi da musannab na ibn abi shayba, manzo Allah yake cewa la yabghi li shay'in an yasjuda li shay'in, bai halata ga wani ya ma wani sujada ba, walau kana dhalika lakana an-nisa'u yasjudu li azwajihinna, inda zan umarce ka da na ce mata su yi ma mazaje su sujada saboda girman hakkin maza akan da suke da shi akan matayensu. Wannan hadisai sun zo ta hanyoyi mabambanta, sun zo daga hadisin Mu'adh bin Jabal, ya zo daga hadisin Jabir bin Abdullah da wasu su hanyoyi da wato wasu sashi suna karfafan wasu sashi, wato hadisi ne wanda babu kokanto cewa ya tabbata daga manzon Allah bin majmu'i turuq, da kuma wato hadisi da hanyar da Hakim ya rawaito hadisi ne sahihi wannan shi a wajen, saboda haka kaga anan ya kamata lalle mu dinga karanta abun mun karanta ko mu kwanta bakawa. Allah ta'ala anan cewa ya fala ta'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu, kar ku gwa ma ubangiji da wani wajen bauta, kai kuma yanzu ka zo ka ce wani wanda ke kasance ya durkusa maka wannan, to me kake nuna wa ubangiji? Mazala anan cewa yi wala yanbaghi, la yanbaghi a yaran qur'ani da yaran manzon Allah da yake yi a hadisi, idan manzon Allah yana son ya hana mu abu wato hana wani yankan shakku sai ce la yanbaghi, ba wai mu ne za mu ce bai kamata ba, in kaga mu yanzu za mu ce bai kamata ba ana magana wai watakila wannan kishiyan dacewa ne, amma Allah ta'ala idan yace la yanbaghi a qur'ani to yana magana kai tsaye idan aka yi wannan akwai zalibi kuma zai azaba. Allah ta'ala ba yana cewa ma ya baqi lir rahmani an yatakhidha waladan ba, fa fau bai dace ba wani ubangiji ya rike abin da, to kaga wannan yana cewa idan ka rike dan akwai azaba kenan. Allah ta'ala wani aya cewa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu, ba mu koya mishi waka ba kuma fa fau ma waka bai dace da shi ba, to manzala bai taba yin waka idan mawaki ba, saboda kadan da manzala yake cewa ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin, anan manzala haramu yake cewa saboda an taba janabi na tauhidi, maganar durƙusawa ya kamata a kula kwarai da gaske, da har na ɗanyi gaba na ga to amma me zai sa kuma a gaba, tunda wasu abubuwa ne da ya shafe al'umma ya kamata a zo a ta magana a kanta, wannan ya kamata a ta magana kuma cikin wato wani abin da zai baka ta'ajjubi gaskiya, dai a garin yana daga cikin inda aka fi kowa, ni dai a iyasan ina inda na ɗan yawata wani dai rawa bai da yawa, amma inda na dudduba na jaje a garin nan yana daga cikin inda aka nafi ganin ana durƙusa ma mutane, zai wuya wato wannan babu shiga babu fita, in dai kaje muna zuwa quality assurance makarantu da sauransu, muka je muna je duba makarantu muna duba curriculum implementation din su, yara 50 mun gaci kawai ba shiga ba fita, kana shiga zaka yaro zai zube maka ba shiga ba fita, dan haka muna ta tafiya ma haka ake ta fama ga mutum kana cewa ba sai ka durƙusa ba sai ka durƙusa ba, amma wani shadi kusan dole yana ganin idan bai maka haka ba bai gamjin maka ba, to wannan addini ne ya kamata mu fahimci cewa wannan addini ne. Allah nake cewa fala taj'alu lillahi andada annid, Allah manzo Allah da zai yadda ayi wannan da ya bari an yi, saboda wannan duk kusawan ana ma ubangiji ne shi kadai, wannan wani bangare na bauta, da ba bauta kana yin shi ne ko dai hubban wa tazallul, ko dai kai saboda tsaba da girmamawa da soyayya, ko kuma kai saboda kana kaskantar da kanka, to yayin da kace kai kana kaskantar da kanka ga wani ubangiji, to yanzu ubangiji ya hana wannan, sannan kuma ba zai fushe mu ba, ba zai fushe mu ba, yanzu mu ce ai ni ina durƙusawa ne saboda rahama da kuma ladabi, saboda ai mu ba mu da baka da ladabi ne ba za ka durƙusa ba, sai mu ce to ai shari'an ya hana abun, ya hana lafazin abun ne, shari'an yayin da ya hana ba kawai cewa ya kawo wani abu za ka ce illa ne ba ko dalili, a ya hana abun ya hana kuma dalilin abun da lafazin abun ya hana, yace fala yastut ahadul shay'un li shay'in, haka ya fada fala yanbaghi an yasjuda shay'un li shay'in, jima za Allah talaka ya hana lafazin ya hana kuma shi kanshi ma'ana, saboda haka duk wani ma'ana da yake da ma'anan cewa na ranƙofa in durƙusa in gashi da wani, to shari'a ta hana wannan, duk wani abu dake da kuma alaƙa kuma kai wani abu sai ka girmama wani mahaluki shi ma shari'a ta hana ka wannan, ai ba wai kawai wato shi durƙusan ne aka hana ba, manzo Allah ba wai durƙusan ne kawai ya hana ba, hatta yanzu kawai dan kaga wani yazo kawai kaga wani yazo na kana girmama shi ka tashi tsaye kai tsamsai ya wuce sannan ka zauna, ku gane ba wai na in tashi dan naga wani yazo je in tarewo shi ba, akwai bambanci tsakanin alqiyamu ila alghairi da kuma alqiyamu lilghairi, yanzu sali kawai naga wani idan ina kiran mashi sai ta tashi saboda ban san in zauna in tashi in je in taryo shi sai mu gaisa mu dawo wannan ya halatta wannan idan dai aka babu laifi wannan cikin girmamawa ne maza Allah Sa'd ibn Mu'adh ya zo dai daga cikin manyan sahabbai sai daga cikin ansarawa yace ku tashi ku je ga shugaban ku can ya zo ku taryo shi wannan babu laifi amma abinda ake magana shine kawai yazo din kawai sai ka tashi ga tsam saboda girmamawa ka san wani wani zai ce yanzu kaga wani zai ce sau in ya ga malamin masa kawai zai tashi ya tsamo sai ya wuce sai ya zauna akwai wasu wannan abubuwa wani zai ce wannan alama ne na girmamawa kuma ko a makaranta ba haka muke yi da dacan yanzu dai kan da yake da an daidaita amma mu dai san da muke nazari sauransu wanda ma suka girme mu da yawa sun san wannan a makaranta ya muke yi ba tashi muke tsaye muke ba tashi tsaye muke da malami ya shigo a tashi tsaye wannan girmamawa ne wanda shi ma to shi ma wannan mazala ya hada mazala ya hada yake cewa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda yake jin dadi wasu mutane su rika tashi tsaye zan girmama shi to ya je ya tanaji mazaunin shi a bitan jahannama haka ba kala alaihi salatu wassalam to da ka wannan dubba daidai bane maganan wane yace wato kawai in an gan shi sai an tashi tsam wannan dubba daidai bane kaga ba maganan duk usawa ake ba magana ce ta at-ta'zim din kace zaka girmama wani ko ka kaskatar da kanka saboda a irin abin da ba a makowa sai ubangiji wannan shi ne ake ta ba a yi Allah ya ta fara ta'ala lillahi addada banda wannan hadisi da na kawo yanzu akwai hadisi da yake cewa sunan Abi Dauda Abu Dauda yake rawaitowa yake cewa hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Hammad ibn Thabit al-Bunani qala Aisha Ayl ibn Abdullah ibn Amr an abihi qala ma ru'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu mutaki'an qad Abdullah ibn Amr ibn al-Asik cewa ba a taba ganin manzon Allah an kawo mishi abinci ya tsaya dirshan ya zama yanda zai cinye mutane abinci ba baya haka mazala ba baya ka san mazala shi mai kawaici ne wato shi alittika wasu suna fasara ba daidai ba amma al-Khattabi ati ma'alimu tafsir ce alittika shine mutum ya an yastawi qa'ilan ala wita'i fa huwa muttaki wato shine mai yanda aka kawo maka abinci ka je gidan jama'a lokacin shan ruwa shine mutum ya zama ya dirshe ka in za dirshe kai zama sara kai haka to ai duk sauran abubuwa da za su bubude to ai wannan kwanan ka sai ya yi karshe mazala baya haka shi ya kace mazala baya haka sallallahu alaihi wasallam wannan ba za mu iya ko wannan abin yayi sallallahu alaihi wasallam sai an akwai abin da ko kana so ku diya da kace cewa sunna ta manzo Allah akwai abin da fa sai daga kalla manzo shi daban ne gaskiya akwai sunnoni da yawa da ba zai kace zaka iya dafa duka ba sai daga iya abin da zaka iya yi daga cikin sunna akwai yanda manzo Allah yake cin dabino shi in ya ci dabino to kwallon anan yake sawa sai ya zubar to har wannan ma malamai in ka je ka duba cikin littafai na hadisi sun sa shi a matsayin sunna ce wannan din ina wani mai cewa kaga wato cewa hadisai da sauransu kaga inda malamai ke girmama sunnar manzo Allah shi sa wato bayan ba wasu wanda suke girmama manzo Allah irin sahabbai wato ya hafta ne yake cin da yake cin dabino yake dabino kuma ya sa kwallon anan ya zubar lokacin da malamin muke karanta mu da wannan hadisi Dr. Muhammad Sani Umar sai nake cewa wato malam baka ganin wannan yayi ittifakan ne wato wataƙila yayi ne kawai saboda kawai shi a lokacin haka dace yayi sai kaje to su sabai ba kasa ya gani ba kuma cewa ya kare yana nan muka cewa akwai fadala in kai koyi da shi in ji ma da yake fada mu Allah ta'ala ya kiyaye mana shi amma zalla yake cewa to wala yaqau sai Abdullahi ibn Amr yake cewa wala yaqau aqibahu rajulan yace kuma babu mai take mishi baya wasu sun mashi fasara cewa mazala saboda yana saurin tafiya so sai sun sha wuya wajen su kamo shi amma wannan gaskiya ba shine al-azhar ba abinda yafi al-azhar a fasaran shine ba mazala baya bude take mishi baya baya bude ana take mishi baya kaga to dama take baya ana ma waye ana majababira ne ana ma ana yi ma wanda kasatattu ne idan misali ya kasance ana take masa baya saboda ana gudun cewa wasu makiya za su far masa to irin wannan ko gaban sa ko bayan sa ko hannun sa ko wani abu irin wannan aka yi wannan wani ababin jawas in kuma akwai yanda za a yi dan matsawa yadda ba a tai take bayan ba to ya fi daidai amma dai ana ababin jawas saboda kiyaye ran shi ko kuma kiyaye masa mutunci saboda wannan wannan zai kara ta sa ka fahimci ababin shi sha'anin addini fa kowa sai ya dabbaka kowa sai ya yi maka shi gyaran abinda zaka ga yanzu wasu zaka gani tabbas zaka iya fahimta Allah ta'ala ya ba su mabiya daga cikin malamai masu wa'azi dole a dan aure ya dan tattake musu gaba da baya saboda abu da ya musu hanya an ba ka ba za su yi wannan kuma ba ubangiji ne ya ba su wannan tun a tarihi an samu wannan wadannan abubuwan shi kace Imam Zuhri yana da bawabuna yana da wanda sai tare mishi kofa Aba ibn Abi Rabah shi ma yana da irin wannan yanda ake musu ma ba a masarakai shi da in aka zo aka ga su a wajen aikin haji su masu mulki sai su dinga wato musa sana su kace yanzu wanda wane wane shi da bai ma kai ya kawo ba amma ake musu aka to ilimi to kaga yayin da kace malami ubangiji ya baka wani ya baka wani wato daukaka ko wani abin da yake jama'a za su hana ka kai abin sallah abin da ya kawo ka wani ya ce zai tsaya a gefen ka saboda ya tattare maka mutane ka su zo suna far maka wani ya ce sai ya dau hoto ko abin wannan babu laifi idan an tsaya a gefen ka amma a babin jawab sai a dan matsa gefe yafi daidai to amma kawai haka nan yadda zaka yan agaji su kuma suna yi kawai haka saboda tsabagen wato kawai san iyawan tsiya kawai su je kawai bayan mai wa'azi kawai su zauna ko ko yanzu ni nan yanzu na gama wannan karatu za ka ga ni anjima insha Allah ina ta yawo na naje shago naje ina dinna ta abuwa na kawai yanzu kuma sai yanzu zan wa'azi sai ya ce wani ya take mun baya su dame anan ma waye ana gama wani ce assalamu alaikum na tafi shikenan amma kawai shikenan sai bai take mun baya to wannan shi ma haramun wannan kuma shi kansa wannan kana kokarin gwama kanka ne da ubangiji Allah yana cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wallahi ya kamata a kula kwarai da gaske daga cikin wato abubuwan da malamai ke faɗan cewa ya kamata a kula shi ma wannan babi ne dake ake kamun shirka a cikin sa Allah yana cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun shine wato wanda ya zama shi yake nuna ubangiji shi kawai shi ba kaskatacce ne ba eh wannan babu su iblis kenan babu su fir abuda a shi kawai shi ya fi karfin ya kaza kawai sai kaje ubangiji ya ce astakbarta am kunta min al'ali wai girman kai kai ka fi karfin kai ne ko ko a kai da na halice ka a sama ne na halice ka kai aluja ne to kaga wannan shine wato duk wani wanda yake jin cewa shi ma yanzu zai kamanta kanshi da ubangiji kaga wannan duk babin ai wani ne kake kokarin ka kai shi sama to yanzu ma kai a karan kanka ne kake kai kanka sama wato ya ta'azamu wa takabbaru lillahi ta'ala ka saita da jin isa da girma wannan ubangiji ne to wannan wanda yayi wannan wallahi kuma alƙawari ne ubangiji sai azabtar da shi Allah ta'ala a cikin hadisi na al-Qudsi hadisi na dake cikin sahih muslim musnad imam ahmad da sunan abi dauda Allah ta'ala yake cewa al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minha qadhaftuhu fi an-nar Allah ta'ala yake cewa al-kibji da isa ji da isa wannan yake cewa ridai mayafi da ne wato in aka ce mayafi akwai wanda ke zuwa ya rike ya sa maka kori ganka akwai wanda ke sa maka ba wanda ke sawa yace walla azamatu izari shi kuma wato shi ma kasaita da girma din cewa kai isasshe ne to wannan wato kaman gyauto na ne akwai wanda yake zuwa ya sa maka wandanka haka ne haka naka ne kawai shi ne ubangiji ya ce duk wanda ya jani da ni akan wannan to zan sashi auta kuma sai na kaskantar da shi sannan kuma a sashi auta saboda haka kaga wannan shi ma ya kamata a kula kwarai da gaske kawai mutum ya ji cewa shi kawai ya fi karfi ya kaza a ce Allah ne ya ce kai wuce shi kawai ba zai ba saboda ya fi karfi to kaga wannan babu abin da wato ya dace da fuskansa sai wutan jahannama Allah ta'ala ya tsare ni saboda kaga anan abin da muke sa a fahimta da ubangiji ke cewa fala taj'alu lillahi andadan kada ga mu ubangiji da kowa duk abin da zaka yi na bauta kai abin ka na bawa to zaka yi shi ne kana son ubangiji kuma kana kaskantar da kai zuwa ga ubangijinka to irin wannan abu idan ka dauka kace ka ba wani mahaluki to yanzu wannan abin da kake yi sunansa shirka kuma wato abin zai iya yin girma muna dafin wato wani abin zai iya fitar da mutum daga musulunci ya zama na wato ya waye gari ba musulmi ba Allah ta'ala a cikin Qur'ani yana cewa fa abudullah mukhlishan lahu ad-din ala lillahi dinul khalis ku bauta ma Allah kuna matsantsanta mishi addini Allah addini wanda ake tsantsantawa nasa ne saboda haka duk wani abu da zaka tsantsanta ma wani soyayya na girmamawa da bauta da kuma kaskantar da kanka ubangiji kadai zaka wannan wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlishin lahu ad-din Allah ta'ala ayi da yawa sai ya fada cewa shi kadai ake tsantsanta ma bauta ko manzon Allah ba yi da kaso a bauta ko sofa ne idan kace zaka bauta ma manzon Allah ubangiji hakan nan zai saka a wuta duk da wato manzon Allah musulmi sa ne babu ruwan sa yanzu annabi Isa ma baya san annabi Isa ne yana san sa amma yanda wato wani yaje yace shi dan sa ne shikenan kawai ya sa shi a wuta abin sa Allah ya tsare to kaga wannan shine wato ashirku fil rububiyya al-uluhiyya wato martaba ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu nan da muke faɗa shine anan to anan ake samun shirka a wajen bauta aikin da bawa zai abinda zan yi dan in ci ina san Allah abinda zan yi dan in ji cewa na kaskantar da kaina ga ubangiji na kar in sake in yi ma kowa irin wannan kaskantar da wanda nake ma ubangiji idan na sake nayi wannan ko kuma in ji ina son wani mahaluki irin soyayya da nake ma ubangiji to yanzu wannan nayi ma ubangiji shirka a babin aiki na a matsayina na bawa Allah ta'ala ya kyauta to sai abu na biyu kuma shine bangaren wato shirka arubiya shi kuma kace inda wannan yake shigowa shine babin iyaka na sa'i da muka faɗa a baya saboda ba zai yi ka tambayi wato kace ya ubangiji taimake ni ba sai ka yarda cewa to ubangiji din shi ya halice ka kuma yana da arzikin da zai baka wanda abu zaka je ka tambaye wanda bai da kuɗi kace zo ku ban zakka ba zaka je ka tambaye shi ne ba zaka tambaye shi ba saboda haka yayin da kace ubangiji taimake ni ubangiji bani ubangiji bani ubangiji lafiyar da ni ubangiji kuftar da ni to wannan kana yi ne saboda ka yarda cewa ubangiji mahalici ne ko mai arziki ne to shi ma a wannan babin baka daukan wasu daga cikin aikace-aikacen ubangiji ka dauki halitta kace wani shi shiki da halitta idan kai aka kai shirka saboda mai saboda halitta aikin ubangiji ne kadai baka daukan azurtawa kace ai wani shike azurtaka azurtawa na sama can na bai daya sai ubangiji idan ka dauka kace wani shike azurtawa ba ubangiji ba to yanzu wannan abin da mutun yayi masa shirka baka cewa wani shike maka ruwan sama ai idan muka sake muka yi bushi da mu to za mu ga ruwan sama ba a wannan ai ba aikin sa bane aikin sa ne ba aikin sa bane wannan hakika da shigo wato tauhidi na rububiyya shine ya dinga jin cewa to duk abinda yake gudana ko abinda ya same shi na arziki to wannan daga ubangiji ne kuma ubangiji ya hukunta masa koda wane da wane ya baka zakka wane ya baka kudi to kai cewa wannan kudi shi sababi ne amma azan al musabbib wanda ya zama shi ya karkado maka wannan sababin shine ubangiji kuma wanda ya kamata ka mishi yabo na kololuwa ba shine wanda ya baka nan ba mun sababi a shi wanda ya koro maka wannan dan da ga dama sai ya ce kawai kai karkabawa da bawa ne ba shi kenan ba saboda kato al musabbib shine ubangiji dole kuma yayin da kake cewa wani ya baka ka rika yin cewa to kololu wanda ya baka shine ubangiji saboda haka abinda ake cewa wato tauhidi na rububiyya shine kake cewa wato duk abinda yake gudana da kai da abinda kake samu na arzikin ka da abinda da yake kake samu ma na abin na sharri ko alkhairi to wannan da hukuncin ubangiji ne ya koro maka wannan abin saboda haka abinda malamai ke faɗa kar ka zama kana yawan wato waige ga asbab sababai na'am ubangiji ya halicci sababai ya halicci cewa wane sai san zai shi zaka samu kuɗi wane sai na sha ruwa sannan zan ji shi ruwa ya tafi sai na ci abinci zan ji wato koshin ya tafi wannan sababi ne to amma wato bayi na gargaru ba su tsayawa su rika kallon sababi kadai ba su kallon wane ne ya halicci sababin ba sa wannan saboda haka wato ka rika jin cewa wato makololin abin da kake kallo ka dinga kallon shi wanda ya koro maka wannan abin saboda in zaka nemi taimako wanda zaka nemi taimako sa mafi taimako na kololuwa shi ne taimakon ubangiji in zaka nemi agaji ka nemi agajin ubangiji in zaka roƙa ka roƙa ubangiji duk da kuma bai kamata kuma kai inkarin wato sababi na shari'a ba ko sababi na dabi'a ba a dan kaga wato kare ta Allah ta'ala da aikin sa cewa Allah ta'ala shi ya halitta kuma shi ke bada arziki abinda haka yake nufi shine kaji cewa Allah ta'ala shine yake azurtaka shike wadatar da kai kuma wato shine wato idan wani sa ya wadatar da kai to shi sababi ne amma shi ubangijin shine asalin wanda yake wato kare su duka sata asalin abinda daukan hankali na kware da gaske na'am wato shi ubangijin shine wato al-musabbib Allah ta'ala kuma shi kuma wanda ubangiji ya halitta ta hanyar shi ka samu wani abu shi shine sababi to kace wane ya wadatar da ni ko wane ya bani kaza ko da ba din wane ba da ban samu kaza ba wannan in kai ka faɗa a matsayin sababi ne wannan babu laifi wato in ce misali ai da ba din wane ya zo ba da dai ban samu kuɗin da zan yi bude baki ba misali to yanzu wannan kaga ka danganta wani abu ne ga sababi amma ba wai kana in ka faɗa ne ba kana cewa ne ubangiji wai shine ma shine kadai yake da mashi'an sa ba ganin daman sa ba ko ubangiji ya ga dama ko bai ga dama dole tunda ya zo dai a samu wannan biyan bukatar to in a wannan ne shi ma wannan shirka ne amma idan ka danganta masa ne saboda kana jin cewa wato shi din sababi ne amma asalin wanda ya azurta ka shine ubangiji to yanzu wannan abin da kai wannan ba haramun kai ba ba haramun kai ba saboda ka danganta abu ne zuwa ga sababin sa amma baka kore cewa ubangiji shine asalin musabbibin ba ka yarda cewa shi wannan sababi ne inna ma al-mu'ti huwa Allah ta'ala wa inna ma ar-raziq huwa Allah ta'ala daga nan ne zaka malamai suke bambance tsakanin wato a ce ar-rizqu da ar-rizqu akwai bambance tsakanin ar-rizqu da ar-rizqu in ka ce ar-rizqu shine wato shi ubangiji ne ya azurtar da kai wannan aiki ne na ubangiji arrazqu da wasal imara wasal sama wannan a wajen malalan aqida ana yawan ana son a riga da dai ba shi kuma arrazqu da yima wannan radin wasal kasa shine wato bawa ka je ka amfana da arzikin da ubangiji ya baka eh shi alintifa'u bi rizqillahi ta'ala shine arrazqu shi kuma ubangiji ya azurta kai ya jika ka shakab da arzikin sa to wannan aikin da ya baka shine arrazqu saboda haka to arrazqu ka ya tabbatar ma ubangiji cewa wannan arrazqu na sani amma kaje ka amfana da wani abu da ubangiji ya wato koro maka to wannan duk babu laifi ya halatta to shi kuma ka danganta ma wani mahaluki wato wata ka danganta ma mahaluki wani abu kace ai ba dan shi ba da baka samu kaza ba a matsayin babin jaizi iri bi ne ko dai ka danganta mishi a matsayin shi na sababi wanda yake sababi hissi sababi da ubangiji ya halitta a dabi'ance a halitta cewa kaza dalili ne na samar da kaza yanzu kaga zaka ce da baka ci da abinci abinci ba da yanzu ina jin yunwa yanzu kaga wannan dalili ne hissi dalili ne wanda haka da ma ubangiji ya riga ya halitta abinci yana kore yunwa da ban sha ruwa ba da ina jin kishi ubangiji ya riga ya halitta wannan saboda haka wannan dalili ne hissi idan ka je ka danganta wannan to wannan babu laifi idan ka ce yanzu ai da ya shiga cikin ruwan nan dawa ne bai yi himma ya shiga ya iyo a cikin ruwan nan ba ya ciro shi da ya mutu yanzu ka danganta dalili ne hissi dalili da ubangiji ya kaddara cewa dama ubangiji ya ba wancan dama zai iya zo ya ciro wancan wannan a wannan babin ka ce kawai wane ba dan shi ma da kaza ya faru wannan babu laifi in dai dama ubangiji a halittarsa ya halcewa dama wannan abin dalili ne samu da wannan da daya wato a fahimta muka ce dalili ne samu da daya ba wai wani abin da yake sokana ne ba baka cewa kawai ai kawai ga wani dutse kawai kace dutse nan alama ne zaka samu waraka wannan kaga ubangiji bai ce wannan saboda wannan abun ba amma magani ubangiji ya halce cewa idan ka shafe randol ciwon ka zaka samu dan relief ko ba haka ba in ka sha maganin ulcer zaka samu wato sauki to wannan ubangiji ya halce wannan a matsayin dalilai shi da dalilul hissi dalili da ubangiji haka ya halitta to shi wannan yanda ake yi idan zaka faɗi sababin ne shi kadai sai ka faɗa amma idan zaka gwama shi da ubangiji to kar ka ce wai ba dan ubangiji ba ba dan wane ba da wane ya mutu a shiruwan nan a'a in ka ce ba dan ubangiji da wane ba da wane ya mutu a shiruwa ai ba dan ubangiji ba da kuma wane zo wane da wane da turuwan nan ba to wannan shine malamai suke ce ba daidai ne ba a wato ɗayan uku ne ko dai ka ce ba dan ubangiji ba da wane bai fito da rai ba ka duba wannan irin riya da fada amma ya fito wannan kawai agajin ubangiji ne yanzu kaga wannan mafi kolon tauhidi kai shi tauhidi number 1 to saboda ka danganta abin zuwa ga asalin musabbib asalin wanda ya koro sababin to banda wannan kuma sai ka danganta abin zuwa ga sababinsa sababin faruwar abin ka ce ba dan wane da Allah ya ta'ala ya zo da shi ba dan wane da ya zo ba kuma ubangiji ya sa ya iya wato iyo a ruwa to da wane ya rasu yanzu ka danganta abin ne zuwa ga sababi kuma a ɗabi'ance ubangiji ya halicci shi wannan bawan Allah da ma zai iya turo wannan mutumin sai yanzu ka danganta wannan abu saboda sababin sa wannan ya halitta kai haka amma ka ce ba dan wane da ba dan Allah ba da shi wannan mutumin ka yi shi da wannan da inda muke faɗa mu ce ba dan Allah ba da kuma zuwan Muhammadu to da amur bai fito ba to yanzu wannan da ka ce din shine matsala yanzu wannan shi ake kira shirkul alfaf kai ma ubangiji tarayya a lafazi wato shi wannan kai tsaye baya kora tauhidi amma dai haramun ne kuma wannan abin yana girgije kamala na tauhidi ana gudun kuma idan yayi tariye yawa a zuciya har ka koma ma ka daina kallon shi asalin musabbibin ubangijin baki da ka daga gani cewa ai wani shine ka tanga in fa yamutin nan ba duk mutuwa zabi to kaga wannan ai rayuwa ya lalace kuma rayuwa ya lalace saboda haka malami suka ce a'a ba za ka faɗa ka ba wannan abin ka faɗa ka yanzu kai abin da ake shirkul alfaq sai dai ka ce ba dan Allah in ka ce zaka dole sai ka ce ubangijin sai kuma ka ce wani sai ka ce ba dan Allah ba sannan wani in ka ce sannan yanzu kaga ubangiji nashi daban shi kuma wannan nashi daban ubangiji amma shi na musabbib shi kuma wannan amma shi na sababi watakila an fahimci wannan haka zalika a ce ai wani ba dan iyayen sa maman sa da baban sa sun aure ba da ba a same shi ba haka wannan sababi haka ne sababin ne amma ka ce wai ba dan ubangiji ba kuma dan iyayen shi ba da ba a same ka ba to wannan ba daidai bane saboda me saboda su iyayen ba halitta suka yi ba eh su ba halitta suka yi ba su dai sun yi kwanta da juna ne aka same ka amma shi ubangiji halitta yayi dan ka kowa da aikin sa daban sai ka ce ba dan ubangiji ba shi ne ya halitta farko tukuna sannan kuma iyayen ka da suka shigo su ma kuka ce sannan
wannan to a irin wannan yanayi malamin suka ce babu laifi saboda ita wannan wawun in ka ce ba dan wani da wani ba wannan da da muke faɗa da Hausa abin da yake faɗa da shine at-tashrik wato shi kana cewa su sun tarayya ne wajen samun wannan abin guda daya ubangiji kuma babu bai da abin tarayya bai da abin tarayya wannan da yawa manzo Allah an ninga masa irin wannan ya rika cewa ba daidai bane ana kira shi shirkul alfaz da a yaran shari'a muna da lokaci koko dai lokacin yayi to mu kanta hadisi daya sai mu kwana akwai hadisi da ya tabbata a cikin banda wannan misali muna fara abubuwa da yawa muna cewa yanzu ba dan Allah ya so ba dan kazo ba ba dan kaso ba ana fada ana kuma cewa wannan ya same shi daga Allah daga wajenka ba daga Allah daga wajenka ka samu azikin nan kaga shi ma muna fada ina bukar mace muna fada wasu na fada sannan kuma a ce wannan ai daga albarkan ka ne daga albarkan Allah ya daga albarkan ka shi ma muna fada to duk wannan ire-iren wannan kalmomi duk ba daidai bane na'am zaka ce wannan ya daga cikin albarkan ka ne Allah ya sa ya azta mu da wannan kaga wannan kai magana na tafwidi amma inda zaka gwa maka cin Allah ta farko to kaka sa mahaluki kawai a matsayin kaman abokin tarayya daga ubangiji sai daka ce ba dan ubangiji wannan ya daga cikin albarkan ka sannan kuma daga cikin albarkan da ubangiji ya baka kai ba wannan babu laifi in kuma zaka danganta ma sababin ne kadai sai ce wannan daga cikin albarkan ka aka samu wannan babu laifi in kuma zaka danganta ma musabbin ne wanda kuma shi yafi kyau kace wannan daga cikin wato fatahi da ubangiji wannan yafi daidai wannan yafi daidai akwai hadisi a gami da wannan hadiya da Musa da Imam Ahmad Musa da Isaac ibn Rahowiya sunan Nasa'i at-Tirmidhi sunan Nasa'i da at-Tirmidhi ta hanyar Ma'bad ibn Khalid ibn Abdullah ibn Yasar afwan da hadisin Mis'ar daga Ma'bad ibn Khalid daga Abdullah ibn Yasar al-Juhani daga Qutayla wata mata daga cikin kabilar Juhaina take cewa anna yahudiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce innakum tunaddiduna kun ga wannan kalma na falatijallahi andadan ku tunaddiduna kuna gwama wasu ubangiji da wani fahalinta fa shine wannan bai hune ga manzon Allah kuna gwamawa shine andad da aka faɗa wa tushrikuna kuma kuna yin shirka taquluna kuna cewa ma sha Allah wa shita ba dan Allah ya so ba dan kaso ba Allah ya ga dama kai ma ka ga dama ba ma fada ba fada ana fada sai manzo Allah ce wata kullu kuma kuna cewa wal ka'aba na ratsi da ka'aba kuna fada wannan yake cewa manzo Allah mabiya sana fada fa amarakum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzo Allah ya umarce su idza arada an yahlifu in suna son su ratsi an ya kullu su ce wa rabbil ka'aba su ce na ratsi da ubangijin ka'aba karka ce na ratsi da ka'aba karka ce na ratsi da wato jawara wannan sarki karka ce na ratsi da babana ka ce na ratsi da ubangijin babana kace ya ratsi da ubangijin sarki ba shikenan ba in dole sai kace sarkin amma kace na ratsi da wani wannan bai halitta ba ko kuma bazala kace wa yaqulu ahadukum kuma ɗayan ku ya kamata ya ce ne ma sha Allah thumma shi'ta ba dan ubangiji ya ga dama ba sannan kai ma ko abinda kaga dama sannan abinda ubangiji ya ga dama wannan kaga a babin halacci amma inda abinda manzo Allah ya zo shi da kace ma sha Allah wahdahu wannan babin bai kare ba shiku alfaz za mu zo insha Allah mu sake mu ci gaba da yi dindai muna yi ne karkashin fadin Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wannan akan gaban ne saboda haka yi hakuri ko da an ga mun tsawaita to mun tsawaita ne akan babu babu yanda da tauhidi ubangiji ya ce kar mu gwama ubangiji da kowa wajen bauta saboda haka ire-ire wannan abubuwa suna faruwa musamman shirku alfaz ana yawan yi ba dan Allah ba dan kaza ba alfarman ma'aiki ba ana fada ba alfarman ana so alfarman ma'aiki ana fada alfarman kaza ma'aiki kuma ya ubangiji dan annabi yi min kaza duk wannan zamu zo daya bayan daya mu gani an taɓa manzo Allah irin wannan abubuwan kuma manzo Allah shi ya hana da kansa saboda haka akwai wanda ya kai manzo Allah girman kansa ubangiji shi yana girman shi inda yana so sai ya ce to a kai dai ba iya maka a iya maka amma manzo Allah bai halitta mishi ba saboda haka duk wannan ya daga cikin abubuwan da insha Allah in aka biyo mu hankali zamu karanta na so shi akan wannan babin kaga ina ne ya halitta kaga ina ne bai halitta ba akwai inda zaka iya yi a iya cewa ya halitta akwai kuma inda kuma kai tsaye wannan shirka ne idan aka yi zai iya kai shirka babba ko karami Allah ta'ala ya raba mu da shirka abinda baka tada dai Allah ya ba mu lada abinda baka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ta'ala ya cire mana dusofane na shirka Allah ta'ala ya amshi ibadun mu su mata yin an ce sun tafi Kaduna ko yau ya ce ya tafi Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya ya bada ya biya bukatun alkhairi ya fitin kudi dukkan sharri wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.